Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 13 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jimunta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Dinya, sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa masu zuba jari a ƙasashen duniya da wasu shugabannin duniya cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi a duniya. Doug John, ɗan jam'iyyar Democrat ne ya lashe zaben da aka gudanar na musamman na cike gurbin kujerar ɗan majalisar dattijai da ke kudancin jihar Alabama. Wani sabon binciken jin ra'ayin mutane ya nuna kusan Amurka 6 sun yi imani cewa cin hanci da rashawa ya ƙaru tun da aka zaɓi shugaba Donald Trump.
To kuma an ko gaba jin labarin, za mu kawo muku rahoto a kan ranar yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya, inda shugaban hukumar wato yaƙi da rashawa ta EFCC a Najeriya ya kira da 'yan Najeriya su ba shi haɗin kai wurin wannan yaƙin.
Ni na tabbata yawanci zai kai kusa 90% of Nigerians suna supporting namu. Only kalila ne muna kai shine yayin. Amma na ga maka suna waleta za ka kowa zai koma.
Wani gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kaddamar da wata cibiyar kula da mata masu juna biyu a Daura.
Yanzu muna so mu haɗa kai da matan gwamnoni, gwamnoni kuma su tallafa ma forum ɗin gwamnoni, su tallafa ma matan gwamnoni, su tabbata su ne a gaba na gyara ainihin primary healthcare centers.
Muna kuma ɗauke da shirin demokaradiyya a yau, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa masu zuba jari a ƙasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi. Lokaci yayi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi, a cewar Macron jiya Talata a wajen taron kolin neman ƙarin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi a duniya. Taron kolin da yana zuwa ne shekaru 2 bayan kusan ƙasashe 200 suka amince da yarjejeniyar da aka kulla a birnin Paris kan sauyin yanayi, wadda ta yi kira ga ƙasashe su taƙaita samar da gurɓatacciyar iska, su kuma ƙasashe masu arziki su taimaka wa ƙasashe masu tasowa kan illar sauyin yanayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya janye daga yarjejeniyar, yana mai cewa ana ta ƙwarar Amurka kuma sauran kasashen duniya ne kadai ke amfana da ita. Yanzu dai Amurka ita kadai ce kasa da ta janye kanta daga yarjejeniyar kasashen duniya kan sauyin yanayi.
A jiya Talata ne wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya akan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta kira ga kwamitin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi wa fararen hula a ƙasar Myanmar cikin gaggawa, wanda aka ga musulman 'yan ƙabilar Rohingya sama da 626 suna gudun hijira zuwa Bangladesh tun watan Agusta. Pramila Patin ta gaya wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa, ina kira ga wannan kwamiti da ya yi duk abin da zai iya domin kawo ƙarshen kisan ƙare dangi da ake yi da tabbatar da ganin cewa an gurfanar da masu aikata laifukan na lalata da sauran tashin hankali gaban shari'a domin samar da yanayi mai kyau da ci gaba da rayuwa ga mutane wanda suka fuskanci ire-iren wannan tashin hankalin. Premila ta kuma yi kira ga mambobin kwamitin da su duba mutanen da suka fuskanci wannan cin zarafi a Myanmar da suke zaune a yanzu haka a sansanin 'yan gudun hijira a Cox's Bazar da ke Bangladesh. Wakiliyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai ziyara a ƙasar Bangladesh a farkon watan Nuwamba, kuma cikin kwanaki uku ta saurari munanan labarai daga mutanen da suka fuskanci tashin hankali.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a nan Amurka sun sanar da cewa suna tuhumar Ahmed Ullah da laifin ta'addanci jiya Talata, kwana guda bayan da dan shekaru 27 dan asalin Bangladesh wanda ya hijira zuwa Amurka ya tayar da bam a ta hijira yan kasa ta karkashin kasa abinda jami'ai ke cewa hali ne mai nasaba da ra'ayin kungiyar ISIS a cikin tuhumar da ake masa akwai tuhumar tayar da bam gurin hada-hadar jama'a da kuma amfani da mummunan makamai masu hatsarin gaske kowace daga cikin waɗannan tuhuma da ake masa na dauke da hukunci har zuwa daurin rai da rai a gidan yari haka kuma an zargi ula da taimakawa kungiyar ISIS da lalata dukiya wanda ke nufin ya tayar da abin fashewa wanda ke kara yawan laifin da ya aikata a cewar tuhumar da ake masa je talata kowane laifi da ake tuhumarsa da su na dauke da hukuncin dauri daga shekaru 5 zuwa 30 John Kim mukaddashin Anthony General na gundumar kudancin birnin New York shine ya sanar da tuhumar a wani taron manema labarai a birnin New York
Duk dan jam'iyyar Democrat ne ya lashe zaben da aka gudanar na musamman domin cike gurbin kujerar majalisar dattijai a jihar Alabama wanda ke kudancin Amurka bayan yin kamfe mai cike da rikici masu huka da kuri'a sun zabi Jones a maimakon Roy Moore dan jam'iyyar Republican wannan nasarar da ya samu na nufin cikin watan wato Janairu bayan an rantsar da shi ɗan jam'iyyar Republican da ke da rinjaye a majalisar za su ragu su koma 51 da 49 kuma hakan na karawa shugaba Trump wahala wajen gudanar da ajandarsa Jones ya zamanto ɗan jam'iyyar Democrat na farko da ya sami lashe kujeran ɗan majalisar da dattijai daga Alabama tun shekarar 1992 Moore da ya sami goyon bayan shugaba Trump amma ya fuskanci adawa daga sauran shugabannin jam'iyyarsa an zarge shi da yin lalata da a shekarun 1970 lokacin da ƴan matan da suka zarge shi suna matasa shi kuma yana dan shekaru 30
wani sabon binciken jin ra'ayin mutane da aka yi nuna kusan Amurka 6 cikin 10 sun yi imani da cewa cin hanci da rashawa a gwamnati ya karu tun da aka zabi shugaban kasa Donald Trump kuma yanzu fadar White House ta wuce majalisar Amurka wajen cin hanci da rashawa. Kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Berlin da ake cewa Transparency International ta ce binciken da aka gudanar na jin ra'ayi ta yi amfani da Amurka 1,000 a watan Oktoba da Nuwamba wanda ya nuna kashi 44 cikin 100 sun imanin Trump da sauran jami'an fadar White House sun lalace wajen cin hanci da rashawa. An samu ƙarin kashi 36 daga irin wannan bincike da aka gudanar a shekara ta 2016, shekarar ƙarshe ta tsohon shugaban Amurka Barack Obama a kan aiki. Trump da fadar White House sun mayar da martani jiya Alhamis da cewa sun ɗauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da kuma ƙara samar da gaskiya a gwamnati. Ƙungiyar mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce kusan mutane 7 cikin 10 waɗanda aka yi binciken a kansu sun yi imanin gwamnatin Amurka ta gaza a yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya ninka daga shekarar 2016. Ƙungiyar dai ta fassara cin hanci da rashawa a matsayin yin amfani da ƙarfin iko wajen samarwa kai abin duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana asaran dala triliyan guda a duk shekara ta hanyar cin hanci da rashawa. Kana kuma ake hasaran triliyan 2.6 a duk shekara ta hanyar satar dukiyar ƙasa a faɗin duniya. Kuma dalilin haka ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana don yin gangami akan yaƙi da rashawa. Taken wannan shekara shine mu haɗa kai mu yaƙi rashawa don ci gaba da zaman lafiya da kuma tsaro. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da rahoto akan haka.
Shugaban riko na hukumar EFCC ta Najeriya Ibrahim Magu ya jagoranci wasu bukukuwa da aka yi a Najeriya domin kaddamar da wannan rana ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin neman haɗin kan al'umma a yaƙi da cin hanci da rashawa. Shugaban EFCC ya ce lallai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya kai matsayin ko a yi ko a mutu. Ga dai ƙarin bayani da Ibrahim Magu ya yi mun dangane da wannan ranar.
A ƙarshe ne mun yi na zo na yi jawabi a kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa wannan abu ne wanda ya shafi kowane al'umma na Najeriya ya kamata a hada hannu hada kai kuma mun samu mun ilmantar da fahimtar da mutane akan cewa dole ne a hada kai a samu moriyar wannan yaki because ita ce yanzu ta gagari Najeriya.
Menene ya baka karfin gwiwar ko tunanin cewa maganar yaƙi cin hanci da rashawa yayi tsanani da ko ai ko a mutu ne a Najeriya alal misali?
Za mu yi nasara za mu yi ta.
Kawo yanzu a wannan domin bukin wannan ranar menene abu na musamman a wannan yaƙi nasarar da ka samu wanda zaka ga 'yan Najeriya domin su san wannan akwai alama za ku yi nasara a wannan yaƙin?
Abin da ya rage kawai mu ilmantar da mutanen jama'ar Najeriya gaba daya kowa ya haɗa kai. Ilmantar da mutane a waye musu kai cewa ita ce matsalar wannan Najeriya, ita ce matsalar country. So na gaya maka ni na tabbata wallahi na yadda yawanci zai kai kusa 90% of Nigerians suna supporting namu, only kalila ne munafikai shine a yanzu, amma na gaya maka suna wallata za ka ga kowa zai koma ba wata fita ai. In ba yaki da abin nan din ba komi, in ba yi ta ba to ka manta.
Akwai masu ganin cewa akwai turjiya ko zaɓe da kuke yi ba gadan-gadan kuke wannan yakin ba, tunda har yanzu akwai mutane kamar su Babushir Lawal da ambassador Oke da ba ku kai su gaban kuliya ba.
Muna nan mauna kan bici za mu kai su mana, duk wanda ya yi laifi za a kai shi ko ina tabbata maka.
Amma maganar su Babushir, ai gwamnatin tarayya da majalisa duk sun yi bincike sun tabbatar da akwai wannan laifin, ma shi yasa aka kore su daga aiki. Wani bincike kuma ya rage ku yi kafin a kai su kotu?
Irin nasu bincike da kuma irin nawa binciken akwai bambanci. Mu muna yi, muna samun evidence, muna preparing mu je kotu. So kaga namu ya fi tip sosai. Kaga bincike namu very confidential ba a fito fili duniya ta sani.
Kwanan baya jami'an ka sun je su yi aiki a kamo tsohon shugaban hukumar DSS da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa, amma jami'an DSS suka hana ku. Wani ake me ake ciki dangane da rashin haɗin kai da ake samu tsakanin ku da DSS a yanzu a wurin wannan yaƙi da kuke da cin hanci da rashawa?
Muna aiki a kai kuma na gaya maka sai aiki zan yi ta.
To ai wannan ya nuna cewa akwai wasu jami'ai irin ku da ba su goyon bayan wannan yaƙin da kake yi kenan ko?
Dole ne akwai su mana, amma za mu yi maganin ana tattauna.
Ibrahim Magu kenan shugaban riƙo na hukumar EFCC ta Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja dangane da irin fafutuka da kuma nasarorin da ya ce hukumar tana samu wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a daidai lokacin da ƙasashen duniya baki ɗaya aka yi bukukuwa na tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin al'umma akan muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa a kawo cigabansu. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruku Musa. Uwar gidan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ake kira Aisha Buhari ta kaddamar da wata cibiyar kiwon lafiyar mata masu juna biyu a Daura daga jihar Katsina kenan. Ga Murtala Faruk San Inna da daga Daura din.
Supported and donated to the Kasina State Government by the First Lady of Nigeria, Her Excellency Mrs. Aisha Muhammadu Buhari, and commissioned on this day of 12 December.
Uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari kenan zadda ta kaddamar da katafariyar cibiyar kula da mata masu juna biyu a garin Daura ta jihar Katsina, mahaifar mijin nata shugaban kasa Muhammadu Buhari. Aisha Buhari ce ta samar da cibiyar a babbar asibitin garin na Daura tare da sanya mata kayan aiki irin na zamani kama daga na'urorin gwaje-gwaje ya zuwa na haihuwa. Wannan dai a cewar uwar gidan shugaban kasar na gwaji ne da take fatan ya game jihohin Najeriya baki daya ta hanyar matan gwamnonin jihohi tare da tallafin mazajensu. Ko ba komai kididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin Najeriya su ne suka fi yawan mutuwar mata masu juna biyu sanadiyar haihuwa.
Kamar da muka sani ne, gaba daya Najeriya ana fama da karancin kayan aiki akan kiwon lafiya. To shine muka duba mu tallafa ma gwamnati, kuma mun samu yadda muka yi anan za mu yi kowane jiha duk inda ake neman taimako da gyara, don akwai wa'insu dama suna nan irin da baya cikin yanayi mai kyau. So yanzu muna so mu kada kai da matan gwamnoni kuma su tallafa ma forum din gwamnoni su tallafa ma matan gwamnoni su tabbata su ne a gaba na gyara ainihin primary health care centers. Kamar ni yanzu na gina wannan ba wai na ba kungila bane ba direct na yi na kira kawai wanda za su yi aiki mai kyau kawai su zo su yi abiya su direct. In an ba da kungila ne za a sa mishi kudi da gwamnati ba za ta iya ginawa ba.
War gidan shugaban kasar ta kuma kaddamar da wani shiri na tallafawa mata marasa karfi a jihar ta Katsina domin kakkafa sana'o'i inda ta rarraba musu kekunan dinki da injinan niƙa da kuma nayin taliya da keke napep da sauransu. A cewar Aisha Buhari, yanzu ne lokacin da gwamnatin shugaba Buhari za ta maida hankali ga inganta rayuwar mata.
Tun ranar da aka zabi APC mun tabbata cewa mu matan mutanen da suke da mukami a cikin jami'ar APC mun tabbata cewa dole ne mu tallafa ma wayanda ba su da ƙarfi. Turan da muka ci zabe mun fara aiki sauran matan gwamnati duka gaba da wayanda aka gani anan suna yi daidai gurgudu wanda za su iya a jihohin su.
Na sami jin ta bakin daya daga cikin iyalan da suka amfana da keke napep a karkashin shirin na tallafi na uwar gidan shugaban kasar.
Na ji dadi kwarai saboda Allah ya kaddara cewa ni ina cikin mutanen da su wanda wannan abin da aka bani wato kyauta ce da ni da iyali na gaba daya.
Ku baya ga matan gwamnati da na manyan jami'an gwamnati. Taron ya kuma hada hancin wasu gwamnonin ciki ko har da shugaban dandalin gwamnoni Abdulaziz Yare na jihar Zamfara da shugaban gwamnonin jam'iyyar APC Rochas Okorocha na jihar Imo wanda Aisha Buhari ta bukaci su marawa matan su wajen samar da ayyukan kyautata rayuwar mata a jihohin su. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Daura a Najeriya.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na kamar yadda kuka ji a cikin labarai ɗan jam'iyyar Democrat Doug Jones shi ne ya lashe zaben jihar Alabama tun bayan shekarar 1992. To ko menene ya kawo wannan canji bayan shekaru kusan 30?
To abin da ya sa kagan shi wanda an sa shi ya zama candidate na Democrat Alabama to ya yi abu da ya no da shi baban lawyer to yayi abu wa su especially bakake a nan kasa wanda sun ganshi candidate mai kyau ne wanda zai kawo mutane a nan shi dalilin da kagan in ka duba abin to wajen da an sa blue nan wajen su bakake sun fita yau sosai sun zabe shi dalilin da ya sa ya cike nan.
To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken hirar da muka yi da Lawrence Cromtie wani dan Najeriya ne mazaunin jihar Alabama. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu kuma karfe 12 ne da minti 18 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar har na ƴan makonni kafin madugon shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun takarar shugaban kasa ne a cikin jam'iyyar PDP. Domin kuwa dawowar tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar cikin jam'iyyar ta PDP zai sauya tsarin takarar shugabancin kasa a cikin jam'iyyar. Wannan yasa muka nemi ji daga bakin ƴan takarar da ma shi kansa tsohon mataimakin shugaban kasa Kana Muji ko ya ƴan jami'ar suka ji da wannan mataki da tsohon mataimakin shugaban kasa ya dauka. Sai dai bamu samu damar kaiwa ga dukkan mutanen da suka jima da bayyana ra'ayoyin su na takara ba baya ga tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulamido wanda ya tattauna da ƴan jarida akan wannan batu. Kuma cikin ƴan jarida da suka tattauna da tsohon gwamnatin na Jigawa Alhaji Sulamido har da wakilin sashen Hausa Nasir Adamil Kaya. Kuma da farko an tambayi tsohon gwamnan Lamido ko ya yake ji game da batun takara ganin tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya dawo cikin jami'ar tasu ta PDP.
Wato wani lokaci wato idan aka tambaye ta mamaki mutum nan wani shugaban Najeriya ɗan PDP ne ita haife shi shi da ke cewa Atiku tsohon shugaban Najeriya mutum shugaban Najeriya na PDP so da haka dan ya dawo gida mai mamaki ciki. Abin da kaza PDP na karamci na ɗauka a duniya a masa APC a mai masa hukum so da ka mai nufi dawo gida kuma mai nufi idan ɗan wani ya zo gida irin jam'iyyar ta yi da ke mu fata mu shi ne muna sai da saboda Najeriya idan ya adawa gida ba ga takarata ko tasa magana shine masu jiwa kuriya yan Najeriya ne a wajen jam'iyyar PDP wannan a jam'iyyar PDP da bada wani su ne masu wannan haƙƙi sabon su sa dan takarar su idan su bada takara shine su ba Najeriya da suka ga ko dacewa daga da mika yan Najeriya saboda babu wani abun damuwa in fact sun kuma kowa da kai dawo kuma wallahi muna magana su kowa ba da dawo dukkan su su wa mako su kwanko su su fata su saraki su wallahi Adamu duk wa'in mutanen nan a gane cewa sunan su da tarihin su PDP ne kurjin su PDP ne kiran su PDP ne kuma APC cin mutuncin su ne wulakanta su ne kuma cin mutuncin tarihin su saboda ka su da gida tun da ake ku dawo ai magana ta kare ba wani saboda ka muna murna kowa da kai dawo don magana shine ana ganin Najeriya mu taru ga kai dukkanin su mu taru uba dan Najeriya ta dan takar mafi inganci domin maganin abin da kike yanzu
ha kuma an tambaye shi kenan daje kafar da jami'ar ta yi tayi ne domin shi tsohon mataimakin shugaban kasar ta Najeriya ko me zai ce game da wannan batu
sai ka gani ko da babar ba sai ku ce kuma an yi gunda kuma da kace an shirye wai ba kan shi shi dama tushe ta karin PDP ne an fidi shi ne wannan ce kun yi magana wato kamar make dan kace abin da shi akai dan shi ne ta karin ne shi ne saboda haka wai ba shi ne yanayi na adalci domin duk mun da ke magana shi ne fa dama shekara 15 ba NPDP ne dukkaninsu a cikin 19 a cikin shekara ta hijira ta 1999 ko a lokacin nan kowanne NPDP dukkansu NPDP ne da kwanko su da su wa mako da su waye da su waye suna siyasa aka zo aka fidda mukamai suka hau mukamai a PDP a wancan lokacin ba a magana wai ba suka hau saboda haka abin da yake matsayin karamci cewa kowa da kowa ya dawo gida fatima shi ne na faɗa cewa a ba jam'iyyar PDP ɗan takarar nagari mai sanin haƙƙin mutane mai kishin mutane mai sanin meye Najeriya meye bukatun Najeriya meye girman ɗan jam'iyya meye kwarjininsa meye mutuncinsa wanda yake idan mai ɗan takarar nan shi ke nan mu je mu kaɗa ɗan APC kowa ya shi fatima shi ne a ba mu ɗan takarar da yake yafi kowa dacewa a Najeriya a cikin jam'iyyar PDP so ka kowa ma izo hakkin wannan abin yana goma masu kudin takara har da shi da za a buɗe abin da convention
da kuma aka saki tambayan sa ko har yanzu yana kan bakansa na tsayawa takara
to nake tsammanin baka Najeriya kana cin America na hoto annan kai Najeriya ai baka magana takara bai taso ba mun kan takara kuma idan muka yi magana cewa ya zan yi akan takara ta tuka shigo shi ne kun yi magana sai gane waye yake magana akan me idan ba takara bai ka baka cewa tuka shigo ne kan ji tsoro so ka takara duk NPDP da kan yi da yanci takara ina takara haka kuma nan gaba kwa mai shugaban takara amma fatan mu shine idan mun jefa da yan takarar mu san me hakkin mu a matsayin shugabannin PDP sabanin APC ba san koi ba cewa mai abin da yake saboda kasa zaman lafiyar kasa hadin kan kasa ci gaban kasa wanda ke ba mutanen Najeriya dan takara mafi inganci kuma wai shi Allah ya bashi isi kar ku so ka wakta kar ku bai da hannu ne a ciku idan ka ci da abin sai da ciku zai dauke sabon zaman a ciku mutum ne kamar ni dan yi PDP ne yake ganta bata masare ko dai tafi kuma ya dawo so me lafi ne ya dawo kowa da kowa ya dawo kai man kan zo ka shigo ka zo kai man kan zo ka shigo
to shi ma tsohon mataimakin shugaban kasar Nasiru ya tambaye shi kan wannan batu na takara ga kuma abin da ya shaidawa Nasirun
Najja Ciko Abubakar wasu suna kira gare ka daga saki yin takarar shugaban kasa shin zaka amsa kiran
eh to ina nan dai ina tunani har yanzu in lokacin yayi zan tara kun shaida mu abin da nake ci
ya kike ji a ranka kana jin cewa zaka yi
na
ya kike ji a ranka kana jin zaka yi
a raina to mai yiwuwa
to sakamakon wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa yayi daga jami'ar APC mai mulki an tambayi gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai ko ya suka ji da wannan
jami'ar APC da gwamnonin jami'ar APC sun sani cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar zai bar wannan jami'a cikin watan Disamba to alhamdulillah ya bare ta cikin watan Nuwamba Allah ya raka taki gona mu ba abin da zamu ce domin shi dama tsohon mataimakin shugaban kasa yana neman inda zai takara ne kuma ya duba a jami'ar mu ya dubi gwamnonin jami'ar mun fito mun ce mu Buhari muke kuma Buhari muke so ya sake takara to tunda yaga haka shi yasa ya fara shiri kuma wannan mun dade da sani kuma ku sani ko da aka yi neman takara na 2015 ai ba ma na biyu ba a jami'ar na uku yayi kwankwasa ya buge shi saboda haka ko a jami'ar APC din ko shugaban kasa ya ce ba zai takara ba, ya sani cewa bai da wani dama. Amma mu gwamnonin APC mun hada kanmu, yawancin mu 24 ne, fiye da rabi daga cikin mu mun ce mu muna son shugaban kasa in Allah ya ba mu rai da lafiya a 2019 ya mana takara. Kuma alhamdulillah Allah ya ci gaba da kara ma shugaban kasa lafiya. Kowane lokaci na ganshi kullum ina addu'a, ina gode ma Allah da Allah ya kara mishi lafiya. Saboda haka maganan lafiyan shi da sauransu magana ne na baya. In Allah ya yarda 2019 zamu jira mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar in zai takara ya zo a buga a gani. Amma ni ko minti ɗaya ba zan rasa bacci ba kan waye zai ci zaben nan, domin wannan zamani in Allah ya yarda zamanin shugaban kasa Buhari ne.
To amma da aka ce gwamna Nasir El-Rufai tsohon mataimakin shugaban kasa ya zargi jam'iyyar su tafi da APC da masa jifar matattan mage bayan an yi amfani da shi da martabarsa har ma da dukiyarsa, ko me zai ce game da wannan?
Ai, ita siyasa kana son mutane su karu ne ba su ragu ba, saboda haka kowane mutum ɗaya bari ba za ka so ba. Amma maganganun da mataimakin shugaban kasa na da Atiku Abubakar ke cewa wai an amfani da kuɗin shi, waye ba kuɗin? Ni dai na san waɗanda suka taimaka mana da kuɗinsu da dukiyansu aka yi zaɓe, kuma ni ban taɓa jin sunan Atiku ya kawo sisi ba. Idan ya kawo sai ya faɗi waye ba kuɗin, nawa ne, me aka yi da shi? Kuma ya kamata in sani, domin tunda aka yi jam'iyyar nan ina cikin shugabanninta, kuma lokacin da aka yi campaign da ni da gwamna Rotimi Amaechi da sauransu muna tsakiyar campaign na shugaban kasa. Saboda haka ya kamata mu sani, sai ya faɗa waye ba kuɗin, nawa ya bayar. Amma kamar yadda na ce, duk siyasa ko mutum ɗaya ne ya bari ba ka so domin kana son mutane su karu. Amma shi mataimakin shugaban kasa na da Atiku Abubakar shi yana neman wurin takara ne. Ya duba jam'iyyar mu ya ga babu, domin mu yawancin gwamnonin APC mun ce mu Buhari muke so.
To sai dai kuma har ila yau an tambayi gwamna Nasir El-Rufai bai ganin wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa yi zai iya janye musu wasu manyan yan jam'iyyar tasu nan, ko ga amsar da ya bayar?
To babu yadda za a yi in tabbatar cewa ba za a samu mutum ɗaya biyu daga jam'iyyar APC da za su bi shi ba, domin ai wasu ba aƙida suke ba kuɗi suke bi. Saboda haka akwai wanda za su bi shi masu kwaɗayi ko masu son wani abun duniya. Amma in dai mutum yana son ya dubi yadda za a gyara ƙasarmu ne, yadda za a gyara Najeriya, ai kowa ya san ba za ka haɗa Atiku da Janar Muhammadu Buhari ba.
To masu saurare, yau nan shirin zai ɗiga aya, sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, da ma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla a gaida na Talatu, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa masu zuba jari a ƙasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yaƙin da ake da sauyin yanayi a duniya. Lokaci ya yi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi, a cewar Macron jiya Talata a wajen taron ƙolin neman ƙarin kuɗaɗen da zai amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi. Jiya Talata ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun laifuffukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nema hanyar kawo ƙarshen cin zarafin da ake fararen hula a ƙasar Myanmar cikin gaggawa, wanda aka ga musulmi 'yan ƙabilar Rohingya sama da 626 na yin gudun hijira zuwa Bangladesh tun a watan Agusta. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a nan Amurka sun sanar da cewa suna tuhumar Ahmed Ullah da laifin ta'addanci jiya Talata, kwana guda bayan da ɗan shekaru 27 ɗan asalin Bangladesh wanda ya hijira zuwa nan Amurka ya tayar da bam a tashar jirgin ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa, abinda jami'ai ke cewa hari ne mai nasaba da ra'ayin ƙungiyar ISIS. Doc John ɗan jam'iyyar Democrat ne ya lashe zaben da aka gudanar musamman don cike gurbin kujerar 'yan majalisar dattijai a jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Bayan yin kamfen mai cike da rikici, masu kare ƙuri'a sun zaɓi Jones maimakon Roy Moore ɗan jam'iyyar Republican.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. To kafin dai mu yi sallama, muna miƙa wato gaisuwan fatan alheri da kuma murna na zuwa ga iyalan gidaddiko a birnin Kumasin Ghana ke da na ƙaruwa da aka samu. An samu yaro da ake kira wato Jibril, Baba Jibril. Wannan shi ne gaisuwa da muke miƙawa. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Masar Fila Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da shirin, da Malam Sidi da ya shirya kuma ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Jimmy Cook, Baba Yakubu Makere ke sallama. A huta lafiya, sai da hantsi.